وما استوتك فيما يدا ايها الخاتم سبوع الجنان. هناك من تكدي
الله تعالى يمسو da abubuwa na farin ciki da darajawa, domin aljanna abun karramawa ne. Daraja shi za a dinga yi a aljanna, za a tarbe shi a daraja shi. Ina tun aljanna ana daraja shi, mala'iku suna cewa salamun alaikum bima sabartum falima ukbata, suna musu sallama suna cewa kun ji daɗin ku, kun samu wannan ni'ima saboda haƙurin da kuka yi a duniya na wajen bautan Allah subhanahu wa ta'ala. Madalla da kyakkyawan ƙarshe irin wannan, to suna karɓan dukkan wannan nimomi na ‘ya’yan itatuwa da abubuwa na sha da hurul ini da sauransu, wanda Ubangiji ta'ala ya daraja su da shi. Sannan kuma sun kasance kafin nan suna kyautata ayyukansu. Kenan bayan ka zama musulmi sai ka zama mai aiki kafin ka shiga aljanna. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sun kasance suna kyautata imaninsu da ayyukansu kafin su shiga aljanna. Kenan aljanna ta wa'inda suke kyautata ayyuka ne, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa lillazina ahsanul husna wa ziyada, wadanda suka kyautata imaninsu da ayyukansu za a musu sakayya da aljanna, abin da ya fi komi kyau. Sannan kuma da ƙari shi ne ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin aljanna. Zama Ubangiji ta ce zai ce wa ‘yan aljanna, kulu washrabu bima asrabtum fil ayyamil khaliya, ku ci ku sha sakamako ne na ayyukan da kuka yi a can kwanakin da suka shuɗe, wato su ne kwanaki wato ainihin na duniya. Saboda haka abin da ka shuka a nan duniya shi za ka girba a lahira. Kama ta dinu tudan, kamar yadda kake yi haka za a yi maka. Kamar yadda ka yi abin kirki a nan duniya, za ka za maka abin kirki a lahira. In ka yi abin banza kuma za ka samu munar sakamako. Kama ta zara'u tahsubu, kamar yadda kake shukawa haka za ka girba. Ba za ka shuka masara ka girbi gero ba, ba za ka shuka wake ka tsinci abin nan a tarugu ba, ko kuma ka tsinci wato abin nan mai sunansa gyaɗa ba. To da ka abin da ka shuka shi za ka girma. To da ka in masara ka shuka ita za ka girma, in gero ne shi ne, in dawa ne shi ne. To haka nan in kai mai kyau za ka ga mai kyau a lahira, idan kai mummuna kuma mummuna za ka gani a lahira. Aljaza'u min jinsil amal, sakamako daga jinsin ayyuka ne. Shi yasa idan an yi hisabi ranar kiyama kowa ka bashi takaddunsa. Sai Ubangiji ta'ala ya ce innama hiya a'malukum usiha lakum thumma wafikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghayra dhalika fala yalumanna ila nafsi. Allah ta'ala ya ce to wannan ayyukan ku ne na kiyaye na rubuta ga shi ne yanzu a gaban ku, kuma zan cika muku sakamakon. Duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah, wanda ya samu sharri kuma kishin alkhairi to kar ya zargi kowa sai kansa. Saboda haka kai ne ka kai wa kanka. To idan mutum ya yi mai kyau zai ga mai kyau, shi ne ma'anan wannan innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Saboda haka in baka kyautata ayyukanka to kar kai tamanin aljanna, amma kana kyautata ayyukanka ka ƙara himma kana tammata wa kanka aljanna. Allah ta'ala ya ce kanu qalilan,
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
توقفي فوقين سويان الجنة Ubangiji ta ala ce kanu kalilan min al-layli ma yahjaun, kanu sun kasance kalilan kadan ne ma kwarai yahjaun, suke bacci min al-layli da dare. Yawanci sallah suke yi, yawanci karatun al-Qur'ani suke yi, yawanci zikiri da istighfar suke yi, kadan ne suke yin bacci da dare. Kanu kalilan min al-layli ma yahjaun tatajafa junubuhum anil mabadi'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Saboda haka satanninsu yana nisantar wurin baccinsu, shimfiɗinsu. Saboda suna bauta Allah ta'ala, suna ainihin sallah, suna tsoron azabar Allah, suna tamani rahmar Allah. Saboda haka kenan ‘yan aljanna fadakewa suke yi. Shi yasa manzon Allah ta suma ya fi kowa ƙiyamul layli, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. To da haka ya fi kowa kiyamun leji mai tsawo wanda har ƙafafuwansa suna kumbura suna fashewa, saboda yana son matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To kai ma idan kana son aljanna baka ci ta zama ba. Ga siffan ƴan aljanna, kanu qalilan min al-layli ma ya'dun, kaɗan ne suke bacci da dare, ma'ana mafi yawan daren suna sallah ne. Kuma hadisi ya inganta, maza su ma ce afdalu salati ba'da al-fariza salatul layl, sallan da tafi kowace daraja bayan sallan farilla shine sallan dare. Ita ce tafi lada, sallan farilla ne kawai ya fita lada, ya fita daraja. Sannan haka na hadisi ya inganta a sunan na Tirmidhi, maza su ma yana cewa ya ayyuhan nasu adaimu ta'ama wasilul arhama wa afshu salama wa sallu bil layli wan nasu niyamun tadkhulul jannata bi salam. Ya ku mutane, ku dinga ciyar da abinci fi sabilillah, sai a ce mai kyau alama ne na imani. Ku dinga sadar da zumunta, dabi'a ce mai kyau alama ce ta albarkar rayuwa da kuma albarkar dukiya. Ku dinga yaɗa sallama alama ce ta imani. Sannan ku dinga sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci, za ku shiga aljannan Ubangijinku da sallama, wato da aminci. Sannan haka duk mai kiyamar laili to zai shiga aljanna. Kuma aljannan ma filaye aka tarwa, aka tanada masu kiyamar laili. Don maza su ma ya ba da labari, ya ce ina fil jannati la ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A aljanna akwai wasu manya-manyan benaye, gidajen sama na gilas. In kana baya kana waje kana gani ciki, in kana ciki kana ganin waje. To sai sahabbai suka ce, to waɗannan gidaje ya Rasulullah wa aka tanada su? Sai ce hadda Allah azza wa jalla liman at'ama ta'ama wa ataba al-kalama wa salla bil-layli wan nasu niyam. Allah ya tanadi waɗannan gidaje na aljanna ga wanda yake ciyar da abinci, wanda yake dan uwansa maganganu masu daɗi, da kuma wanda yake sallah da daddare a lokacin da mutane suke bacci. Wannan ita ce siffa ta bayin Allah na gari. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, da yawa sallah suke a lokutan su na dare, kaɗan ne ma suke bacci. Wa bil ashari hum yastaghfirun, wa bil ashari a lokacin sahur kuma, wato ba ana nufin ka tashi za ka yi sahur, lokacin daidai lokacin da ake sahur shine ƙarshen dare kenan. Hum yastaghfirun, su suna neman gafara ne, su yi ta kiyamun laili, su yi ta kiyamun laili. Amma in sudusin dare ya yi, wato saura kashi ɗaya cikin shida da dare shi ne lokacin sahur, wannan lokutan kuwa sai su yi ta istighfari, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, wato bude aikin da suke kira. To da haka kenan, idan kai kiyamul layli ka tagadi, to a ƙarshe kuma istighfari za ka yi. Ba duk wanda ya samu rayuwarsa a irin wannan yanayin, to ya ji daɗin rayuwa. Ibada da daddare da asuba istighfari har ka fita sallan asuba, sannan a je a yi sallan asuba da kai, babu abin da ya kai wannan daɗi, babu abin da ya kai wannan rabbanya. Kuma hadisi ya inganta a cikin Sahih Bukhari da Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji ta'ala yana saukowa saman duniya lokacin da sulusin dare na ƙarshe ya rage, wato kashi ɗaya cikin uku na dare ya rage. An ɗauki awa misali a ce takwas, sauran awa huɗu, in daren awa tara ne ya tsawo awa shida, sauran awa huɗu. To a wannan lokacin ɗin ƙarfe uku ƙarfe huɗu Ubangiji ta'ala yana saukowa ya ce man ya tubu hal min ta'ibin atubu alaihi, shin akwai mai tuba ya karbi tubansa? Wa hal min mustaqirin aghfiru lahu, akwai wanda yake neman gafara in gafarta masa? Wa hal min sa'irin yu'tihi sulahu, ko kuma yuza sulahu, akwai wanda zai zo ya roƙe ni wani abu in bashi abin da ya roƙa? Hatta tatlu al-fajr, har alfajr yake to Allah ta'ala yana neman waye zai tuba ya karbi tubansa, wa zai istighfari ya nema masa gafara, wane ne wanda zai roƙe wani abu in bashi wani abu? Ku gyara shi, yana ɗauke min hankali. Me yake faruwa? Ku daina taɓa socket ɗin. Ok, to saboda haka a dinga kiyamun laili, a dinga istighfari kuma, wato ainihin da rana, abin nan da lokacin sahur. Wannan siffa ce ta bayin Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma istighfari yana gyara alaƙar ɗan adam da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wato in kana da laifuffuka ma da rana, to da daidai ka zo ka je istighfari, ba wai an ce ka je ka yi mani ba, za ka risa ba a matsayinka na ɗan adam. Kullum ni adama khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun, dukkan yan adam masu yin laifi ne, amma mafi alkhairi daga cikin masu laifin su ne masu tuba. To da rana kai ta yawo ka kalle kai kallace kai wasu abubuwa dai wanda ba su da kyau, to da daddare kuma bayan kai ya bullele ka sai kai ta neman gafara Ubangiji ta Allah, kana ta istighfari kuma lokacin Allah yana neman masu istighfari, shikenan ka wai gari yanzu baka da laifi ko guda ɗaya, gobe ma kai haka jibi haka, shikenan rayuwarka kai kam kullum kana wanka da sabulu, kana wanke zunubanka kullum, kana wayan gari face ga ibada, ga yawan ibada, shikenan ka zama cikin bayan Allah na gari. To sannan istighfari bayan fa'idojin da yake da shi na gafarta zunubai da samun aljanna, sannan istighfari yana sa walwalan zuciya, wato ka ji baka cikin damuwa da baƙin ciki, saboda ai galibi zunubanmu shi yake sa mu cikin matsaloli. Sannan ka nemi gafaran Allah ta'ala ya yafe maka, shikenan sai ka ji zuciyarka wasai. Kai mumini kan ma ina zai samu nutsuwa ba istighfari, ai ya kai yana laifi. Saboda haka akwai wannan damuwar a zuciyarka, ka yi wa Allah laifi, amma kai yi wani adadi na istighfari to sai ka ji kuma ka ɗan ji sanyi a zuciyarka. Kar ka ruzu ka ce kai ba ka da abin da kai ba, akwai abin da kake yi. Sannan istighfari yana kawo arziki, yana kawo ‘ya’ya masu albarka, kamar yadda zuwa cikin suratul Nuh, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويجيكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. So that النبي نوح يوم تاني سواد زي إيش يكون يمي غافر أو مجيء زين سوق أرمك دروان سما قال إنه كاري إيش ما إسمه فاري هنا ما كان يفاري أقوم قال لا يتوبا سياك مروان سما جن زنكم مليك هنا روان سما. So that زي أقوم أنا دروان سما وديك ميوا sannan zai ƙara mana dukiya, dukiya mai albarka da ‘ya’ya masu albarka da ƙoramu da ruwa, rijiyoyi su dinga kawo ruwa da sauransu. Wannan duka fa’ida ne na istighfari. In ba shi ne ya addabe kama ka koma kai ta istighfari, kai ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta’ala, Allah zai maka maganin abu. Wa bil asari hum yastaghfirun, su wa'innan bayin Allah ‘yan aljanna sun kasance suna neman gafara a ƙarshen dare. Wa fi amwalihim haqqun, a cikin dukiyoyinsu kuma akwai haƙƙi, lissa'ili ga mai roƙo, mai tambaya kenan, wal mahrum, da kuma abun hana tambaya, wato wanda baya roƙo mai kamewa. Wato su bayan Allah na gari ba sai wanda ya roƙa kawai za su bawa ba, har wanda baya roƙa, kuma ba wanda baya roƙa kawai za su bawa ba, har mai roƙo. Wannan shi ke wannan mai bara shi ma yana da haƙƙi, mai roƙo yana da haƙƙi, wanda ya shiru bai roƙa ba shi ma yana da haƙƙi. To da ka bayan Allah na gari sun wanda suke bawa duka guda biyu, kada mu ce zai roƙe ka ka ta tun zai roƙa ni ba zan ba shi ba, a'a, an ce wallazina fi amwalihim haqqun wa fi amwalihim haqqun lisa'ili wal mahrum. To da ka dukiyoyin masu tsoron Allah akwai haƙƙi ga mai roƙo, kar ka ce kuma sai wanda ya roƙa za ka ba, wanda bai roƙa ba za ka ba shi ba, to nan ma an ce wal mahrum al-muta'affif, mai kamewan shi ma yana da haƙƙi. To don ka lura da mutane ko mawadata ko ba mawadata ma, galibi masu roƙon suke bawa, galibi kafin ka bawa mutum sai ya zo ya gaya maka matsalolinsa, yana da buƙata kaza, yana da buƙata kaza. Idan bai gaya maka ba za ku shekara goma da shi bai zafo ban kama wani, sai rawar lokacin da ya zo ya juye buƙatunsa. Tsayan biyu ne mai wannan halin, ko dai shi tunanin ma ya bawa wanda baya roƙon bai zo masa ba, saboda haka mai roƙon shi ya bayyana da buƙatarsa, wanda baya roƙo gani yake kamar bai da matsala ne tun da ya shigo. To kuskure ne haka ne, ko bai roƙon baka ba shi ma yana da haƙƙi, ko kuma wani yana son sai ka ƙasƙantar da kanka ne a wajensa kafin ya baka. In kai shiru ko ya san kana da buƙata bai zai baka ba, don me yasa baka zo ka roƙa ba, sai ka zo ka ɗan ƙasƙantar da kanka, ka ya ji cewa yana da falala a kanka, sannan sai ya ɗauka ya baka, to shi ma wannan kuskure ne, kuma wani ko talauci zai kashe shi bai zai roƙa ba. Saboda haka ka ba wa wanda ya roƙa da kuma wanda wato ainihin bai roƙa ba. To amma waye fi zama abin tausayi a cikin fakirai, mai roƙon ko wanda baya roƙon? Wanda baya roƙon, wanda baya roƙon shi ne fi zama abin tausayi. Shi yasa manzo Allah ya san yake cewa laysal miskinu alladhi laysal miskinu bi tawafi alladhi taruddu al-luqmatu wal-luqmatani wat-tamratu wat-tamratani lakin al-miskinu alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yufsanu lahu fa yatasaddaq alayhi. ya ce miskini, hakikanin miskini abin tausayi, ba shi ne wani wanda yake yawo yana farawa, ka ba shi loma ɗaya ko loma biyu ko dubu ɗaya ko ma na ka ba shi ɗan kaɗan sai ya tafi gida, ba wannan ba ne abin tausayi. Abin tausayin shi ne miskinin da ba yi da shi, kuma ba a san ma ba yi da shi ba ne tana ba shi, sai bayyanar da talaucinsa ma, to wannan ya fi zama abin tausayi. Saboda haka kai mawadaci sai ka dinga kula da irin waɗannan sun fi zama abin tausayi. Amma wanda yake barafa in baka ba shi ba ma zai gaba kuma wani zai ba shi. Mai roƙo in kan ya zo ma ka hana shi ma ya yi gaba ya je roƙa wani zai ba shi. Zamanin ba roƙo kuma dewa masa da shi ake. Ba a ma kulawa, ba a kulawa da shi. Saboda haka a dinga ba wa wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba. Kuma a cikin suratul ma'arij Allah ta ce wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Wato waɗanda a dukiyoyinsu akwai haƙƙi sananne ga mai roƙa da wanda ba ya roƙa. Haƙƙi sananne wasu suka ce shi ne zakka. Suna ba zakka da wanda ya tambaya da wanda bai tambaya ba. Ka san zakkan ma akwai masu butun ɗinta. Tun kafin lokacin ya yi masu fitarwa a Ramadana sun sani. Tun kafin Ramadana za a dinga musu waya ko a je a same su wallahi bana ina son zan aurar da ƴata. Bana akwai damuwa, akwai basussuka a kaina kasuwa ta ƙi. Sai Allah ka kamanta da mu da zakka. Ga wannan mai roƙo kin. To karka ce ai tun da ka roƙa shi ce nani ba zan baka ba. Ka ba shi. Talauci ne ko roshi. Damuwa ne ta addabe shi. Akwai wanda kuma ba zai roƙe ka ba. Ko ya za ka sai dai ka ɗauka ka ba shi. A haka ne zai ta haƙuri da talaucinsa da damuwarsa. To shi ma yana da haƙƙi ka ba shi. To sai dai galibi masu roƙo suna ɗaukan ƙasƙanci. Don ɗan adam shi a ɗabi'ansa ba ya son roƙo. Ba ya son roƙo. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan roƙe shi ya haƙuri ya bayar, ai roƙe shi ya haƙuri ya bayar. Amma wata ran fa idan an roƙa din sai fushi. Sai ce to kaga wannan dukiyar in an baka ita ba tare da ka roƙa ba sai Allah ya maka albarka a cikin. Amma idan ka sa kuɗayenka ka zo kana roƙo sai a baka din kuma a kwashe mata albarka. Saboda haka duk haƙurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan bayani. To ballanta na wani wanda ba shi ba. Kuma roƙon in na farko ne ana cikin marmari za a iya baka, amma in ka dawo gobe da ruwan sanyi duk wanda zai baka ɗin jikinsa zai sanyi dibi da fushi za ta yi ƙi fitowa. In ka nace ya fito ya baka daga baya ya daina sauraron ka kwata-kwata. In ya ganka ma ya ɗaga kai ko hankalin sai tashi kaga ka zuwa da mutuncinka kenan. To shi yasa musulunci ba a son roƙo. Fa anna fa a'taytum fa udna wa udtum wa man yaksuru tasa'ala yawman sayus'al. Ka tambaya mun baka, ka tambaya duk wanda ya yi wata tambaya za a kusa da shi. Ya sa manzon Allah ya hana irin wannan bara ya ce za ta zalu mas'alatu bi ahadikum hatta yalqa Allah azza wa jalla wa laysa ala wajhi mus'atu lahmin. To da haka in kana ta roko ka zuwa mutuncin ka a duniya a lahira ma za ka dai babu ina ma a fiskar. Sai dai in ya zama da lura da butta bin. Manzon Allah yana cewa la ta'idu mas'alatu illa li salati. Mutum uku ne ya halatta su yi roko. Mutum na farko wanda ya asaran dukiyarsa ja'iha ka noma gonarka ga ta tayi saura ka cire kawai shi kenan wani bala'i ya zo ko yaƙi ya zo ya bi ta kanta ko kuma wasu tsuntsaye suka cinye abincin gonar ko tsutsotsi ko makamancin wannan ko gobara ya cinye maka jarinka gaba ɗaya ko a hanya ko a shago ko makamancin wannan ma'ana dai wanda ya tafka asara mummuna kowa ya sani sai zama ba yi da shi yanzu wani halatta ya roƙa don ya samu ya ci abinci. Sai kuma mutumin da za a yana da shi ya zo ya talauce kowa ya tace ka wani fa yana jin jiki wallahi wani yana jin jiki wani yana fama talauci ya buge shi kuma ɗan layin su sun sani makwabtansa sun sani wannan ya halatta ya je ya roƙa. Ko kuma mutumin da wato ya je ya ɗauki wani lamuni za a ɗaure wani ana bin sa bashi ya ce idan ba a idan ai dai eh aka zo aka daure shi yace a kunce shi in bai biya ba zan biya shikenan aka daure mutumin nan lokacin aka sake shi ga lokacin biya ya kasa biya shi kuma wanda ya dauki wannan lamuni ya wannan garanton aka zo aka ce to mutumin ka ya gudu ba saboda haka kai zaka biya kuma ka biya ba a daure ka shi kuma sai zama bai da shi a wannan lokacin to wannan ya halatta ya je ya roka a taimaka masa a biya masa wannan abin da ya dauka din. Wannan guda uku kenan. Wasu suna karawa da cewa mutumin da zai aurar da ƴarsa ba yi da ko kubo ga lokacin aure ya yi. Sai wani yana cikin wanda talauci ya buga ba sai an ware shi ba. Yana cikin wanda talauci ya buge shi. Wannan ya halatta ya roƙa domin a bashi ya samu ya aurar da ƙasa. Sannan dai a tunkule kawai roƙo sai a halin lalura ne ya halatta, in ba lalura ba bai halatta ba. Amma kai mai bayarwa ne ake gayawa da wanda ya roƙa da wanda bai roƙa ba, dukka ba su suna da haƙƙi, suna da haƙƙi a zakkanka, suna da haƙƙi a zumuncinka, suna da haƙƙi a kyauta da kake yi da sadaka wanda kake bawa wato ainihin miskinai da fakirai da baƙi in sun zo ka tarbe su da ainihin dukiyarka da makamantan irin wannan. Saboda haka mawadata su sani dukiyar da Allah ta'ala ya basu ba wai su kaɗai bawa ba, har da mabuƙata a ciki ka ɗauka ka bayar daidai gwargwado, ba ce ka ƙima duka ka bayar ba. In zakka ne kashi 40 ne za ka ba ta kashi 1, kashi 39 duka naka ne. To kaga in ba zakka ba ne kuma ɗan gwargwadon abin da ka bayar kar ka zama marwaci. Sai Allah ta'ala ya ce wa fil ardi
ayatun lil muqin
Ubangiji ta'ala ya ce wa fil ardi ayatun, a bayan ƙasa akwai ayoyi da mu'mini da kawai da suke da yaƙini, wato ayoyi da suke nuna cikakkiyar ƙudura ta Ubangiji ta'ala, Allah mai cikakken iko ne akan komai, da kuma ayoyi da suke nuna Allah ta'ala makaɗaici ne, ba wanda ya cancanta a bauta masa da gaskiya sai Allah. Idan ka duba wato bayan ƙasa za ka gani akwai tsirrai, wa ake tsiro da su Allah ne, akwai koguna wa ya yi su Allah ne da ruwan da ke ciki, akwai ƙoramu da suke gudu, akwai bishiyoyi, akwai duwatsu, akwai ita kanta ƙasar da take shimfiɗe, akwai manya-manyan koguna teku wanda suke turo ƙonar ruwa wanda ba a san iyakacinsa ba, Allah ta'ala ya san iya inda ruwan ya ƙare daga bakin tekun zuwa ruwan ya ƙare, ba wanda ya san in ka zo wajen ka zo gongon duniya abin da ya shafi ƙasa duk sauran ruwa ne kawai, babu wanda ya yi wannan sai Ubangiji subhanahu wataala. To amma babu mai gane haka sai mai tafiya a bayan ƙasa ya je ya duba, ko ka shiga jeje ka ga dabbobi irin su giwaye, irin su zakuna, irin su raƙumin daji da sauransu, ka ga waɗannan su yi can, waɗannan su yi can, duka Allah ta'ala ne ya halicce su, wurin ma ba ka yi saka shiga ba sai da wasu dabaru da babu, kuma dabbobin nan Allah ya yi su ne kawai don ya nuna ikonsa kawai. Zara ba ka ta mai amfanin zaki, mai amfanin giwa, mai amfanin damusa da sauransu, yana da amfani. Amfaninsa shi ne in ka kalle su ka tuna Allah ta'ala ne ya halicce su, sai ka gane lallai Allah mai iko ne akan kowa, sai kuma ka gane cewa Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa tun da shi wannan halitta. Zaka za ka je teku kuma za ka ga ikon Allah, ba kogi ƙananan kogi ba, asalin teku daga yadda ruwa yake toro ko yake diri. Akwai wasu ranakun da in ka je teku ba ka yi saka zo kusa da bakin tekun ba, saboda yadda yake toro ko yake zuwa yake jefo ruwa. Akwai ranar kuma in ka je kana iya zuwa baki-baki daidai jirgin ka dinga cin sa'atar nesa, kana zuwa ma bakin tekun sai ka ga kawai ba a irin duniyar da ka saba gani kake ba, kamar wata duniya ce zaman kawai. To da haka wannan duka ayoyi da suke nuna ikon Allah da cancantan a bauta masa shi kadai. So Ubangiji ta lafi wafi a fusikun, ai a cikin kawunan kuma, a kan kawunan kuma akwai ayoyi, afala tusirun, ba za ku duba ku ba, ka zo ba kan ka daga farkon ka har karshen ka baya. Ego mani ne ya zama jini, ya zama tsoka, ya zama shi haka ne ga ya zo ka ka busa masa ki ci gaba da zama a cikin ma'aikata mahaifiyar har ya zo ya fito aka haife shi. To da ya fito shi ba ya zo yana shan iska yana rayuwa da a ciki, amma yanzu da za a tsada da cikin maje shi a cikin mutuwa zai yi kuma da cikin ya fito haka dai ya rayuwa yana girma tun baya iya magana, baya iya zama, har ya fara zama, ya mai gina zai fara zama, Ya 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 fara magana ya fara ai shi ma ya aure ta cikin gidaje har ya zama yana yaya har ya zama baba har ya zama kaka shike na har ya zo ga Allah ma zo logo logo rayuwa zo ka da jira kuwa kuma ta ma zai mu so ba ta kai ko ba ta na da sama mun da kira ma wani ka aya zo kuma ba ni wa kaso kuma sai abun da aka masa wa fi anfusikum a dangane da halittan ku akan kanku akwai ayoyi wanda suke nuna ikon Allah da kadaifansa da tantanta abota masa tun daga farkon halittan har zuwa ainihin karshen ta ata da yana cewa man tafakkara fi khalqi nafsihi arafa annahu inma khuliqa wa lughina mafasiluhu lil ibada duk wanda ya tunani a halittan kansa to zai gane cewa fa lalle an halicce shi ne aka tausasa ga ɗansa don ibada na hannunka nan za ka naɗe haka ka wuri kafanka haka wuyanka haka za ka girgiza inda yake so ka yi gudu ka tafi a hankali ka zauna ka miƙe ka naɗe yadda kake so ya ce to wannan in ka lura za ka ga tsawon abota Allah aka yi ka kuma Allah da ya yi halittanka nan ya sa maka hannun da baki da ido a tsinsanka da za a ce hancinka da bakinka da idonka za ka da jinka da muni za ka yi in a kiyar ka kamar da suna za ka yi muni duk yanda halittan ka ne yake ana canja maka shi kenan sai ka ga abin da yayi ba Allah ta ya ne sai ka ne fi ahsani taqwim a mafi kyawun diri mafi kyawun halitta ka yi ta kenan haka Allah ta ala ya halice ka wani abin yayi shi kashi wani abin yayi shi gaba yanda kana iya nadewa kashi ne amma ya hada kashi amma akwai gaba ko jijiyoyi ne da fata suka niki so ne ba tsakanin kashin da kashin kamar giris wani majina shi ne za ka ainihin murɗa kashin naka ka naɗe baka ji ciwo ba amma da kashi ne yake gugan kashi da sai ka buga kamar yadda mota ya babu ka ɗin mai yaƙi ne karfe yana gugan karfe sai motar ta buga to haka da kai ma ƙasusuwan ka zai buga to ka dinga jin tsafi lokacin da kake naɗewa to wannan giris ɗin ne wannan majina shine yake riga sai ya sa idan mutum ya tsufa wannan abun yana kare wani lokaci ko tsofaffi sai ya zama gwiwan sunan babu wannan abu mai kaunar girkin babu abu mai kaunar girkin mai da yake iya yawo a cikin kokon gwiwansu su iya naɗe kafansu su ware sai an ja musu wata allura an sa musu na zamani shi kuma wannan na zamani yana karewa sai ga in an sa shi bayan shekara ɗaya ko biyu kuma ya sake karewa sai an sake sa masa to amma naka na halittar ubangiji ta Allah yana nan tun da aka halitta ka kila har ka mutu haka Allah ya yi da tsoka da jini a jikinka da jijiyoyi da kokon kai da fatar baki da haƙora wanda za ka tauna abu da ba haƙori ma wani abu da za ka iya cin sawa ka tambayi tsofaffi marasa haƙura da kai dole sun haƙura da wasu abubuwan ba ka iya ci da fatan kunnen ka yi maka na fata in ka zo kwanciya sai ka danne shi ba ka jin komai kana tashi kuma sai tsaka da amma kashi na kashi sai zama kamar kaho in ka zo kwanciya ka huda katiban ka da filon ka in ka tashi sai ka jima tashi da su in ma kai kwanciya da karfi karshen sa ya karye zama ba wanda aka cewa ya kwanta ko ya faɗi kunnen sa ya karye saboda ba kashi ba ne ba kaho ba ne fata ne to duk in ka duba halittar ɗan adam daga farkon sa har karshen sa gaba ɗaya aya ce ta ubangiji subhanahu wataala to wannan ya isa ya sa ka yi imani da Allah subhanahu wataala kada ka bijire masa sai Allah ta'ala ya ce afala tusirun wala ku dora ba ki wanda ya dora ne zai gane wa fis sama'i rizqukum a cikin asama a cikin samai rizqukum akwai arzikin ku wa ma tu'aduna da abin da aka muku alƙawari wa fis sama'i rizqukum akwai arzikin ku a sama shine ruwan sama wanda sababi ne nabi na duk wani arziki ruwan sama ya zo a zo a yi noma a yi shuka a yi noma a samu amfanin gona na da gona na kunna ya yi tatuwa da sauran abusa sauran amfanin gona duk wannan ruwan sama shi ne sababin sa ko tono kai a ƙasa sai bayi ka noma rani ko ruwan sama shi ne asali don in ba ruwan sama ba za ka samu wannan ruwa na ƙasa ba to sai ka samu kai noma kai arziki a samu ciyawa dabbobin ka su je su yi kiwo su ci su koshi to karka ce kuma to ai wani shi ba a noma sai a ce to in ma sana'a yake yi ko kuma yana kasuwanci kayan gonan ake sayarwa ko dabbobin da aka noma ake sayarwa a zo a sayi wannan a zo a sayi abun sayarwan sa shi ma ya samu riba shi yasa idan damuna ba ta yi kyau ba to kasuwanci bai zai kyau ba idan samu na sai kyau kasuwanci zai yi kyau shanu ma sai su yi kyau saboda sun samu abinci wanda za su dinga ci saboda haka arzikinmu daga sama yake saukowa sannan wa ma tu'aduna da abin da aka muku alkawarinsa ita ce aljanna aljanna tana sama da kuma ladan da ake ba wa mutane da hukuma ga wanda ya boke wa Allah subhanahu wa ta'ala to duk daga sama ne ake rubuta zaka da alaki kuma alƙawarin da aka yi ga wanda ya bi addini zai shiga aljanna to aljanna tana sama can sama take to da haka ku ji tsoron Allah ku bauta Allah ta'ala ku samu arzikin da Allah yake muku mai albarka daga sama da kuma alƙawarin da Allah ya muku na aljanna sai Allah ta'ala ya ce fa rabbi samai wal ardi na rantse da ubangijin sammai wa mahaliccin sammai wal ardi da kasai mahaliccin kasai innahu tabbas wannan abin da aka muku alkawari na tashin da kiyama da aljanna da wuta da haqqun tabbas ne babu kokonto a ciki misla ma annakum tarfiqun misalin yanda kuke magana kamar yanda in kana magana baka shakka lalle magana kake yi to haka nan ka sani cewa za a yi tashin kiyama ko shakka babu Allah rubuta lada alhaqi ko shakka babu akwai aljanna a sama ko shakka babu sau da haka babu kokonto ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tashi wannan duniya a yi tashin alkiyama a yi hisabi a tafi lahira sannan a je a yi sakaina kamar yadda ka san kake magana ba ka shakka kai mai magana ba ka wani abubuwan za su faru tashin alkiyama sada mutane sakamako da arzikin da yake saukowa daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala duka wannan babu shakka a cikinsa kamar yadda ba ka shakka in kana magana cewa kai ne kake magana sai ubangiji ta laice
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
بنجي تعالى yace hal ataka hadithu baiti ibrahim al-mukrimin Allah zai ba mu labarin annabi ibrahim da yanda yake mala'iku lokacin da za su tafi alqariyan sadum wajen mutanen annabi lutu su halakar da su yace hal ataka hadithu baiti ibrahim shin ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam labarin bakin annabi ibrahim al-mukrimin masu daraja abun karramawa ya zo maka wato Allah ta'ala ya bude da wannan don manzo sa yayi shauƙin a gaya masa wannan kisa shin kana da labarin abin da ya faru yau kuwa kaga dole ya kani ya ba da labari menene ya faru amma da kawai ya gaina ka gaya maka je yau ayi kaza ayi kai ya gama tsari sa ma kai kani kai na wani wuri wannan wani wuri to shine yake tambayar sa labarin bakin annabi Ibrahim abun darajawa ya zo maka sune mala'iku ana an ce baifi ibrahim aka yi amfani da mufrad ba a ce buyufu ko buyufi ibrahim ma saboda mufrad din aka yi zuwa mudafun yufidu al-umum saboda haka baki ake nufi ba bako ba hal ataka hadithu baifi ibrahim labarin bakin annabi ibrahim ya zo maka sune mala'ika jibrilu da mika'ilu da isra'il ya ce aka yi hal ataka hadithu baifi sai zo bako guda ɗaya labarin bako wani bako ya zo maka amma aka ce zai fi ibrahim to zai iya ɗaukan sai zai iya ɗaukan kuma baki da yawa to nan ubangiji ta ala yana tambayan manzalar ta sama shin labarin mala'ikun da suka zo wa annabi ibrahim ya zo masa kuwa a za a ba shi labarin domin ya karkato da hankalinsa zuwa ga wannan labarin in aka tambaye shi wannan bakin su ne mala'iku Malaikun ma manyan malaikun gaba daya. Malaika Jibril da Mika'il da Isra'il su ne manya-manya cikin malaiku. Malaika Jibril shi ne shugaban su. Kuma Allah Ta'ala ya ce al-mukramin, wanda sabon karramawa, sabon girmamawa, saboda girman su a wajen Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da kuma darajar su a cikin malaiku, shi yasa Allah Ta'ala ya ce al-mukramin idh dakhalu alayhi. Yayin da suka shiga wajen Annabi Ibrahim, faƙalu salama, suka ce masa muna yi maka sallama, musallimu alayka salama. Wato sun zo masa a suran matasa, wasu kyawawa masu kwarjini ba a suran mala'iku ba. To shi kuma Annabi Ibrahim bai san kai ba, ya ɗauka cewa mutane ne. So kada suka shiga sai suka ce masa salaman, ai musallimu alayka salaman, muna yi maka sallama kamar ka ce assalamu alaikum. Kala sai ce salamun. Shi ma sai ce salamun alaikum, ina yi muku sallama ni ma. Ka sai idan an gaishe ka aka ce assalamu alaikum, kai ma ka da dama ka ce assalamu alaikum. Ko mutum ce maka salamun alaikum, kai ma sai ka ce salamun alaikum, in kai dama kuma ka ce wa alaikum salam, ko wa alaikum salamun, duk kana da daman ka yi wannan. To da haka a taƙaice dai mala'ikun sun yi wa Annabi Adamu abin nan Annabi Ibrahim sallama, kuma Annabi Ibrahim ya biyar musu da sallama. To da haka yin sallama in za ka shiga wurin mutum musulunci ne zo da shi, in za ka shiga gida ka ce assalamu alaikum, in za ka je shiga wajen mutane assalamu alaikum, in ka da ɗan uwanka assalamu alaikum, sannan kuma ka mayar masa da sallama in shi ya yi maka sallama, ka ce wa alaikum assalam, ko ka ce salamun alaikum, kai ma ko assalamu alaikum. To da Ubangiji ta ya ce wa idza quyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha. Nan gaishe ka da gaisuwa in da wasu da ka ne ka irin ta kowace da fita. To da haka an ga sallama wajibi ne. To saboda haka shi ma sai ya ce salamu alaikum, sai kuma ya ce qaumun munkarun, ban gane ku ba fa. Shi ne ma'anar qaumun munkarun. Qaumun ko mutane ne munkarun wanda ba a sani ba, ma'ana sannun ku da zuwa amma fa ban gane su waye ba ne. Ka san kai baki wanda baka sani ba haka za ka ce. Assalamu alaikum. To ba ta za ka kace zuwa ya ne kafin ka amsa sallama ba, sai ka ce wa alaikum assalam, mu shigo ne bismillah bismillah, tun shigo sun zauna sai ka ce su, amma fa ban gane ku ba fa. Shi ne ma'anar qaumun munkar. Munkar wakishiyan ma'rifa ne, ma'ruf, yasa al-nakira wal ma'rifa bi nan ko al-ma'rifa wa bin da kani al-nakira kuma abin da baka sani ba, ba na nufin wai ko mutane da ban yarda da ku ba. Ka gane, kar ka ɗauko daga inkari kawai in wanda aka saba. Asalin inkarin ai abin da baka sani ba ne kake inkarinsa, ko abin da baka saba da shi ba. To da haka qaumun munkarun, ba mu gane ku ba fa. Shi ne ba ma'anar magana. Amma na fassara za ka yi ta harafi ko kalma kalma, qaumun mutane ne munkarun, wanda ba mu sani ba, wanda ba mu abin nan, wanda ba mu saba da su ba. Ana yi ba mu gane ku ba daga ina kuke. To su ba su faɗa ba, kamar ba su ba da amsa ba, sun yi shuru ne sun da su mala'iku ne. Idan suka ce masa mu mala'iku ne haka ne za su tashi. Shi kenan bai wata ba, faragha ila ahlihi, sai ya sulale zuwa ga iyalansa. Fa ja'a bi ijlin, sai ya zo da ɗan maraƙi saminin mai ƙiba, ƙoshashshen maraƙi. Me gene-gene me ake nufi? Da ya musu da sai muka yi sallama ya ce ban gane ku ba, suka ɗan yi shiru ɗan yi murmushi. Shi kenan sai ɗan sulale, shi ne ma'anar faraga, ba tare da sun sani ba. In salla kufiyatan, ya sulale a ɓoye a ɓoye sai ya tafi, yana zuwa yana da wani maraƙi ƙoshashe, sai ya kama ya yanka shi sai ya gasa shi. Shi kenan sai ya zo musu da nawa. Idan kai baƙo ana son maza-maza, ba za ka tare shi da hira ba ne. Ya nemo yunwa daga wani gari, kai ta hira, a nemo ruwa ka bashi, nemo abinci ka bashi, in abincin bai dafu ba ka dan samo wani abu wanda zai fara da shi, ko da nemo da ayaba ne, ko akwai wani dan cincin a gidanka, ko wani dan soyayyen nama, ko ta yar doya haka dai, duka zo dai a dan wanda za a dan fara kafin a kawo abinci wanda yake dafaffe, gwargwadon wadatar ka, dan dibinon ka kafin a fara hira. Shi kenan sai maza maza zai je kawo, wato ainihin saniya, saniya yanka, ta wannan baƙin manya ne ke nan ba, wanda za a yanka musu, za a yanka musu saniya. Sai wato al'ada ne, an ce a Kamaru, mutanen Kamaru suna dina, an ce an yi baƙo suna yanka musu saniya. Ina ji mawadatan su ne wata yake nan. Mutum da ya je a yanka saniya, to a yi ta gasa, a yi ta gasa namu. Wannan yana nuna karamcin mutane ke nan ba. Mutane ne wanda suke da karamci, sun iya karɓan baƙo, masu shiga wa'annan garuruwa suka ce mu sai mu kunya ma anan to da al'adan ku ba to ko a Nijar da yana ga ana yanka tumaki wa baki ana yanka nama a gaso shi gaba ɗaya cikin a zo a kawo wa bako to kaga wannan ɗabi'a ce wanda take mai kyau to shikenan Annabi Ibrahim sai ya je ya zo da wato ainihin dan mariki ga sheshe a nan ba ce ga sheshe ba aka ce bi ijilin sanini wato maraƙi mai ƙiba ko shishe kenan ba ya ja duba rami mai a garken ne kama ba ko shishe mai mai amma suratu hud ce fa ma la bisa an ja bi ijilin hanini ai wai wata kwata ba to sai dai dauko dan maraƙi wanda aka gasa ga shishen dan maraƙi ya zo ya kawo bakinsa sako nama ya buje mai mahimmanci to da aka ya kawo bakinsa nama ya ci ayya ya dauka mutane ne ya dauka matasa ne masu cin nama a sai mala'iku ne ba ka cin nama to da haka faqarrabahu ilayhim ya kusantar musu da naman dan maraƙin nan yace musu bismillah ku ci mana sai ga kawai ba ka ci bismillah ku ci suka ce ba ka ci ya ga hannunsu baya kaiwa zuwa ga naman kala sai ce ala taqulun ba za ku ci ba ala taqulun na fakara shi ba za ku ci ba amma fakaran abin da ya yi ita hanyar da ya nemi su ci ɗin ba dare ne da na faɗa wani amma dai a fassara na rafi Allah ta kulun ba za ku ci ba to mu ba za ku ci nan ba in ka faɗe shi da ƙarfi ina nuna kamar umarni kake ba wa ba za ku ci ba ba za ka ci ba to amma ma'anan Allah ta kulun a larabci malamin balaga suna ce masa al'ardu shine wa huwa talabu bil lutfi a nemi abu da sauki sauki ba tare da tsanantawa ba ala tanzilu innana ma'anansa ayya ku ci mana ala taqulun ayya ku ci mana ala tanziluna inna ayya ku sauka mana wurin mu ayya ku tsaya mana to kamar haka ne ya gaya musu to sai kuma duk da wannan abun da ya sai ga ba ka ci kaga dole ya ji wani abaransa in dai ba ko ne ya ɗebo yunwansa da kishirwansa ka kawo masa abinci ya kamata a ce ya ci in dai mutum ne to shi kenan sai ya fara shakkan anya kuwa waɗannan mutane ne kuwa fa awjasa minhum khifatan sai ya ji ina ji ba karanta wannan ba
fa awjasa minhum khifatan qalu la taqaf fa basharuhu bi ghulamin alim
fa awjasa minhum khifa fa awjasa khifatan sai ya koyi tsoro minhum da gare su wato sai ya tsorita da su amma kuma bai gaya musu ba in shiru lalle ya yi ta gaji anya wa'annan mutane ne kuwa a gasa maka nama dan maraƙi dan sa a gasa maka nama sai ya kawo maka kana bako ka je bo doguwar tafiya kuma alamu dai ba a kusa suke ba da ya san ko yayin da a gare suke ko a kusa amma ba su ci ba to da haka fa auje ta min musiba sai ji tsoron su amma ya koyi tsoron bai faɗa musu ba amma mala'ikun sun gane cewa ya tsorita daga ganin fiskar mai tsoro za ka gane yayi ba sai ya faɗa ba sahadu sai suka ce na tafaf karka ji tsoro karka tsorita ba abin da za mu maka a wasu halin mala'ikun suka ce mu manzannin ubangijinka ne an aika mu zuwa ga mutanen annabi Lut za mu je mu halakar da su za mu halakar da alkariyan annabi Lut usadun mala'ika ji ya ce a akwai dutu a ciki suka ce mun san yana nan amma za mu tseratar da shi da wanda suka yi imani wanda za mu karanta a ƙarshen saboda haka sai suka ce masa kada ka ji tsoro wa basharuhu sai suka masa albishir fi hulamin da yaro alimin bi idni sai suka ce matarka za ta haifu kuma za ta haifi yaro mai ilimi za ta haifi yaro mai ilimi shine annabi Ishaq bayan ilimin ma annabin Allah ne wato zai zama cikin annabawa na ubangiji subhanahu wataala wannan albishir ne mai kyau a yau to amma inda abin ya zo matsala shine annabi Ibrahim ya tsufa an ce ya kai shekara 120 bai taɓa haihuwa ba matarsa kuma shekara ta 90 ba ta taɓa haihuwa ba to wannan shine abun wato ainihin abun mamaki din shi yasa sai Allah ta'ala ya ce fa aqbalat imra'atuhu
fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat 'ajuzun 'aqim قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم
ومن جدت عليك فأقبلت امرأته matarsa sai ta fiskanto, sai dama tana jinsu, tana jin tattaunawan da suke yi. Amma ta albishi zai samu yaro, yaron kuwa mai ilimi shi ne annabi Ishaq. A suratu Hudu fa basharnahu bi Ishaq wa min wara Ishaq yaqub. Bayan ma an musu albishi da yaro za su samu ɗa, kuma musu albishi za su samu jita, shi ne annabi Yaqub. To da haka sai ta fiskanto fi sarratin, a cikin ƙara tana ihu da ta ji maganarsu daga nesa sai ta taho wajensu tana ƙara. Fasakkar wajahaha, sai ta mari fiskanta. Waƙala, sai ta ce ajuzun aqim, ni tsohuwa ce aqimun bakarariya, ban taɓa haihuwa ba, ta yaya za a ce a yanzu na haihu. Kaga wannan abun mamaki ne, ya za su yi albishir su ce za ta haihu, alhalin ita tsohuwa ce kuma daɗi ma ba ta taɓa haihuwa ba, tana yarinyar ma tukunna da jini a jikanta ma ba ta taɓa haihuwa ba, balle tana yanzu. To da haka sai ta kawo kenan, kamar ka ce sai ta kawo cikin tashin hankali, shi ne fi sarratin. Cikin kururuwa take faɗan wannan magana, tana marin fiskanta, tana cewa a ce zan haihu, bayan ni tsohuwa ne, bayan ban taɓa haihuwa ba, ni ba karariya. A cikin suratu Hudu ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba ali sheikha, yanzu na haihu ni ina tsohuwa 'yan shekara 90, ban mijin nawa tsoho 'yan shekara 120, ya za a ce mu haihu? Wannan wani irin abu ne, ya za ku faɗi wannan magana? A wata ayan ko dhahikat wa basharnaha, sai ta yi dariya, haka wasu ka fassara sai aka mata albishir da yaro. Wasu abu ta fassara ko dhahika, sai al'adan ta yi zo, sai aka mata albishir za ta samu yaro. Wato da ta ji da mala'ikun suka zo, annabi Ibrahim ya kawo nama, ba su abun nan ba, ba su ci ba, shi ma ya tsori, sai ta yi an yawa inda mutane ne, to ita ma ta tsori ta, domin ta kan me ake yi. To wannan tsoron sai ya sa ku zaki ka, sai al'adan ta ya dawo, sai aka ce to matarka za ta haihu. Me ya yi kiman zuwan al'ada? Mace in ba ta al'ada ba ta haihuwa. To da haka mai al'ada ita ne mai haihuwa, ke sa mace in al'adan ta ya ɗauke sai a ce tana da ciki, in al'adan ta na zuwa kuma ba ta da ciki, ko inda take yi, in ta yi al'ada sai a ce to ba ciki, yanzu tana iya aure. To shi kenan, sai Allah ya yi hukuncin da ta ba al'ada bayan ta tsufa, wannan alaman za ta iya ɗaukan ciki kenan. Saboda haka sai ta zo hankalinta a tashe, ya za a ce amma ta tana marin fiskanta, ya za a ce za ta haihu? Kai, ya za ta haihu alhalin ita tsohuwa, mijinta kuma wato ainihin tsoho? Kalu, sai suka ce ka za a jike haka dai, Allah ta'ala ya faɗa. Ya ce muke albishi, mu 'yan aikin Allah ne, Allah ne ya aiko mu, ya ce muku yake albishir za ki samu ɗa annabi Ishaq. Wato matan sunanta Saratu, ko Saratu sunanta. Kala ka abin nan, kalu ka zaliki kala rabbuki, haka nan ubangijinki ya faɗa mahaliccinki, shi ko Allah mai iko ne a san komai ko? Ba abin da yake gagaranta, inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun, lamarin Allah in yayi nufin yin abu zai ce kasance, ne kawai sai abun ya kasance. Saboda haka suka ce haka ne Allah ta'ala ya faɗa, Allah kuma mai iko ne a kan komai. Innahu huwal hakimul alim, Allah ta'ala shi ne mai hikima, ko shi ne mai ilimi, shi ne mai hikima, wato mai ajiye abu yadda ya dace. Ba mu san hikiman da ta sa Allah ya kaddara za ki haihu kina tsohuwa ba, ko mijinki yana tsohuwa ba, amma Allah mai hikima ne, bayan abu yake da hikima, shi ne nuna ikonsa da ƙudurarsa. Sannan alimun Allah masani ne da inda ya kamata ya ajiye falalarsa da rahamarsa. To da haka ya ga ya dace a yanzu ku samu ƴaƴa, ki samu ɗa annabi Ishaq, kuma har ma ki samu wato ainihin jika annabi Yaqub, har ma ku samu zuriya na annabawa, su annabi Yusuf da sauransu. Wannan duka Allah ta'ala shi ya barwa kansa sani, shi ɗan wani hikima ne ya sa tun da ba ku samu ba sai yanzu. Shi kenan an bata amsa magana ta kare, ita kuka za ta yi inkarin wato hikima na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da iliminsa ba. Sai gobe insha Allah za mu ci gaba da kisan tabbayoyin da shi annabi Ibrahim zai yi wa mala'ikun, me ya kawo su bayan wannan albishir da aka yi musu. Ubangiji ta'ala ya ƙara mana imani da tsoron Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi al-karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To masu bukata addu'a, Allah ya biya musu bukatun suna khairi, kuma Allah ya biya mana bukatun muna alkhairi. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-taqwa wa al-afafa wa al-ghina. Allahumma bi rahmatika ummana waqfina sharra ma ahammana, wa ala al-iman al-kamil wal kitab wa sunnati tawaffana. نغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.